الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
جزاك الله خير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يا أمة سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan rana yau biyu ga watan Ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam shekara 1445 wanda ya dace da yau 12 ne ga watan 3 hijiran miladiya 2023. Ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na ihya'u sunna dake nan unguwar Fantami nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe. Allah ka kara wannan gari namu albarka. Za mu tashi kamar yadda muka faɗa jiya a farkon suratul kafi, muna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar, ya mana agaji da taimako wajen karanta daidai da fassara daidai da faɗan daidai da kuma fahimtar daidai, ya ba mu ikon aiki da daidai. Wala haula wala quwwata illa billah. Suratul Kahf ita ce sura ta 18 a cikin Alkur'ani mai girma in ka ɗauko lissafi daga sama. Sannan ta sauka a tartibin surorin Alkur'ani mai girma, ita wannan sura ta Suratul Kahf kamar da na faɗa ita ce sura ta 18 a tartibi na mushaf da ke hannunmu. In ka ɗauko lissafi daga Suratul Fatiha, Suratul Baqara, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'ida, Suratul An'am, Suratul A'raf, At-Tauba ko Suratul Bara'a, Suratul Yunus ita ce sura ta 10. Daga nan sai Suratul Hud, sai Suratul Yusuf, sai Ar-Ra'd, Ibrahim, Hijr, sai An-Nahl, daga nan sai Al-Isra, sai kuma Al-Kahf. In ka lissafa ita ce sura ta 18 a cikin Alkur'ani mai girma. Sannan kuma a wajen saukanta kuma ta sauka ne bayan saukan Suratul Ghashiya. Halata ka hadithul ghashiya, ina fata an gane. Wannan sura ta Kahfi ita ce suran da ta biyo bayan saukan Suratul Ghashiya, domin akwai bambanci tsakanin saukan surori a yanda suka sauko a jerin su ɗaya bayan ɗaya har zuwa sura ta ƙarshe, amma kuma suna da bambanci a yanda suke jere a yanzu a cikin mushaf. Ina fata an gane, don sanannen abu ne kusan wurin kowa, menene fara sauka na wahayi a cikin Alkur'ani mai girma in na tambaye ku? Suratul Iqra, haka ne ko ba haka ba? Amma ita ce sura ta ɗaya a Qur'ani, kaga ba ita bace ba. To shi yasa jerin saukan surorin daban, jerin su a cikin mushafi kuma daban. Wace sura ce ta ƙarshe wurin sauka cikin Alkur'ani mai girma? Sura ba aya ba. Suratul Nasi, Suratul Nasr, a'a tana cikin ta ƙarshe ƙarshe amma ba ita bace. Suran da ta sauka ta ƙarshe ita ce Suratul Ma'ida. Ina fata an gane, a wajen ƙarshen saukan surori, ina fata an fahimta. Amma ƙarshen aya kuma tana cikin Suratul Baqara, wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ita ce aya da ta sauka ta ƙarshe tsakanin saukanta da rasuwar manzon Allah kwana 80 da wani abu. Ina fata an gane, Allah ta'ala ya sa mu dace. To kamar da muka faɗa ita ce sura ta 18 cikin Alkur'ani mai girma, sannan kuma ita ce suran da ta sauka bayan Suratul Ghashiya. Imam Suyuti a cikin Al-Itqan fi Ulumil Qur'an yace wannan sura ta Al-Kahf sura ce makkiya gaba ɗayanta, bi ma'ana ta sauka ne kafin hijira. Idan a ce wannan sura makkiya ce, ana nufin ta sauka kafin Annabi bar Makka ya koma Madina, ko a wani gari ta sauka sunan ta sura ƴar Makka. Haka nan kuma idan sura ta sauka bayan Annabi yayi hijira, wannan suran sunanta sura Madaniya, ko da ku a Makka ta sauka. Ina fata an gane, kaga ai akwai ayoyi da dama sun sauka a Arfa, kaga Arfa kuma yafi kusa da Makka akan Madina, amma kuma ana wasu sun sauka a Mina, amma ayoyi ne Madaniya saboda sun sauka ne bayan hijira. Imam Al-Alusi shi ma a cikin tafsirin shi yace Suratul Kahfi ana kiranta da suna Suratu Ashabil Kahfi, ko kace Suratul Kahfi ko kuma Suratu Ashabil Kahfi, duk sunanta ne. Sannan shi ma ya faɗa Imam Al-Alusi a cikin tafsirin shi yace wahiyya makkiyatun kulluha fil mashhuri, gaba ɗayan ayoyin suratul kafi sun sauka ne a makka a bisa zance mafi inganci wanda daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan magana akwai Abdullahi bin Abbas daga cikin sahabbai Allah ta'ala ya kara masa yadda akwai waɗansu malamai da suke magana wanda ba wannan ba cewa lalle suran sura ce makkiya amma waɗansu ayoyi da sun sauka ne bayan hijira amma zance mafi inganci maganan yana da rauni kwarai da gaske Al-Imam Ibn Uthaymeen a cikin tafsirin shi yake cewa magana irin wannan tana bukatan dalili dalili kuma shine nassi ka kawo hadisi ko maganan wani sahabi da zai karfafi wannan magana amma babu ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka halarci lokacin da Qur'ani ke sauka da yake da irin wannan fahimta ina fata an gane kisa malaman da suka ci a waɗansu ayoyi kamar ayan farko har zuwa Juruza cewa sun sauka ne a ainihin Madina bayan hijira da wasu magana wanda ba wannan ba lalle magana ne wanda babu dalili a kai insha Allahu sannan tana da ayoyi 111 ina fata an gane ayoyinta 111 indal basariyin a wajen malamin basara a wajen malamin kufa kuma al-kufiyun sun ce tana da ayoyi ne 110 dan akwai bambanci wajen malamin basara da malamin kufa da malamin hijaz wajen kirgen ayoyi idan aka ce wannan suran tana da aya kaza misali a ce tana da aya 10 sai wasu malamai suka ce tana da aya 111 ne wasu suka ce tana da ayoyi 9 wannan abun ba ana nufin ayoyin ne suke karuwa ba a misali in ka dauki suratul qari'a a wajen malaman hafsu al-qari'a aya ce mal-qari'a ma aya ne ina fata an gane amma a wajen yan warshu al-qari'atu mal-qari'a shine aya ina fata kun gane haka alif lam mim aya ce a wajen wasu amma a wajen wasu alif lam mim zalikal kitabu zuwa karshe shine aya shi yasa ayoyin su karu a wani gusu rugu a wani wuri ba abun ake karawa ba kawar bawa ake an fahimci wannan abin da kyau dan wani kare rude ci a to a shi akwai bambancin ayoyin Qur'anin wani yafi wani yawa kenan to ba haka ake nufi ba Allah ya sa mu dace sannan na daga cikin abinda malamai suka faɗa kaman al-Imam At-Tantawi a cikin tafsirul Wasit yace wallazi tataba innu ilayhi an-nafs abinda zuciya za ta nitsu da shi anna suratul kahfi kulluha makkiya yace suratul kahfi gaba ɗayan ta makkiya ce wa qad zakara zalika duna an yastasna minha shay'an al-Imam Ibn Kasir yace daga cikin malaman da suka ambaci wannan maganan ba tare da togaciya ba suka ce duk suratul kahfi ayoyin ta ƴan makka ne akwai Imam Ibn Kasir akwai Imam Zamakhshari akwai Abu Hayyan da dai wasu daga cikin malamai da suke da fahimta irin wannan wannan shine abin da ya shafi magana game da suratul kahfi ayoyinta da kuma inda ta sauka da kuma makkiya ce ko madaniya wanda al-Imam At-Tantawi ya kawo cikin tafsirul Wasit malamai sun kawo waɗansu daga cikin falalan suratul kahfi wanda zan karanta kaɗan daga ciki kamar yadda ya tabbata a hadisi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisan suna da yawa amma kaɗan daga ciki Abu Darda Allah ya ƙara masa yarda yace manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace man hafaza 10 ayatin min awwali suratul kahfi duk wanda ya haddace ayoyi 10 na farkon suratul kahfi usima min ad-dajjal za a bashi kariya Allah zai tsare shi daga fitinan masihud dajjal shine ba wanda yake cewa dajjal ina fata an gane al-masihud dajjal wani fitinannen mutum ne da zai zo a ƙarshen duniya mutum ne dan adam ba aljani bane ko wani halitta daban wani mutum ne fitinanne da zai fitini duniya gaba ɗayan ta zai da'awa ma shi Allah ne zai da'awa yana da wuta da aljanna akwai kuma wanda za su bi shi ina fata an gane dajjal annabi yace zai shiga ko ina a duniya in banda makka da madina gari biyun nan ne kadai annabi yace ba zai shiga ba dan Allah ya ba su kariya makkan ma zai attempting na shiga madinan ma zai attempting na shiga zai samu mala'iku sun kewaye garin sai ya juya saboda tsabon fitinin shi zai fitini duniya zai halakar da mutane wasu za su bauta mishi za a ce shi Allah ne to maganin wannan babu wani annabi da yazo face ya tinatar ko ya tsoratar da mutanen shi game da zuwan dajjal duk wani annabi da yazo ya dauka dujjal zai zo a lokacin shi. To shi yasa annabin rahama da yazo tunda shine annabin karshe yayi ta ainihin jan kunnan mu, yayi ta gaya mana mu nemi tsari da fitinan dujjal, ya zo a cikin hadisai daban-daban. To maganin daga cikin maganin dujjal annabi ya ce ka haddace ayoyi 10 na suratul kafi. Wannan ruwaya ta farko kenan. Akwai wata ruwaya kuma daban ita ma ta Abu Darda, ruwaya ce ingantacciya. Ruwayar farko da na karanta Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad, haka Imam Muslim ya rawaito a cikin littafin shi. Ruwaya ta biyu ruwaya ce ta Imam Ahmad ita ma da kuma Muslim. Annabi yake cewa man qara'a al-ashr al-awakhira min surati al-kahfi usima min fitnati ad-dajjal. Duk wanda ya karanta ayoyi 10 karshe na suratul kahfi za a bashi kariya daga fitinan dajjal. Kaga hadisin farko ya ce ina ayoyi 10 farko, hadisi na biyu fa ayoyi 10 karshe. An fahimci wannan abin da kyau. Wannan hadisin haka yazo da irin wannan lafazin cewa duk wanda ya karanta ayoyi 10 karshe za a bashi kariya daga fitinan dajjal. Akwai wani hadisi ma da yace kawai wanda ya karanta ayoyi 10 a suratul kahfi sai bar abun kofa bude, bai ce a farko ko a ƙarshe ko a tsakiya ba, kawai kai kokarin haddace ayoyi 10 farko na suratul kahfi. Kaga wannan ba karamin falala bane ba. To wannan kenan. To akwai kuma maganganu dangane da karanta suratul kahfi ranar juma'a. Akwai hadisai da suka zo da ruwaya daban-daban da kuma lafuzza daban-daban cewar ruwaya ta farko annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam cewa man qara'a suratul kahfi yawmal jumu'ati adaa lahu nurun yawmal qiyama wa bushira lahu ma bainal jumu'ataini. Duk wanda ya karanta suratul kahfi ranar juma'a za a gafarta masa zunuban shi daga juma'a zuwa juma'a. Wannan na farko kenan. Akwai kuma adaa lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jumu'ataini, za a haskaka masa tsakanin wannan juma'an zuwa wata juma'a. To akwai kuma wata ruwaya wacce ta zo daban cewa man qara'a suratul kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yawmal qiyama. Duk wanda ya karanta suratul kahfi kamar yadda aka saukar da ita za a zai kasance za ta kasance haske a gare shi ranar gobe kiyama. To malamai sun tattauna game da hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Wadansu malamai suka ce hadisin karanta kafi ranar juma'a bai inganta ba, suka ce hadisi ne da'ifi. Ina fata an gane. Wannan shine fata wanda babban malamin mu yi shekarun baya ya tada kura a Sheikh al-Muhaddis Muhammad Sani Umar Rijal Lemo hafizahullahu warahu a tafsirin shi na Bauchi a shekarun baya yace suratul kafi ranar juma'a wannan karatun da ake hadisin bai inganta ba, sai ya ainihin wuce ya ci gaba da karatu saboda ka san shi authority ne a wannan layin. To abinda wasu daga cikin malamai suka ce kamar Mustafa al-Adawi yana cikin manyan malaman hadisi na duniya, yana kuma rayu har zuwa kasar Misra, an tambaye shi game da wannan matsalan wanda kuma lokacin da ake tambaye shi na gani ina ganin shi kuma ina ji a Misra ba labari aka bani ba. Aka ce da shi me zai ce game da hadisin kafi ranar juma'a. Imam al-Albani ya ce hadisi ne sahihi. Abu Ishaq al-Huwaini ya ce hadisin bai inganta ba. Me zai ce akan wannan magana? Sai ce hadisin Abu Sa'id al-Khudri la yasihu barfu'an, yace bai inganta daga bakin annabi cewa shi ya ce annabi ne ga ya mishi ba, kai tsaye haka kawai ya faɗi magana cewar duk wanda ya karanta suratul kafir ranar juma'a za a ainihin haska mishi tsakanin wannan juma'a zuwa wata juma'a, ko za a gafarta mishi daga wannan juma'a zuwa wata juma'a. Amma bai ce annabi ya ce ba. Kun gane abu? Ya inganta cewa shi tabbas ya faɗa, amma ba a ji ya daga maganar zuwa ga annabi ba. To akan wannan sai suka ce maganar ta inganta zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri amma bata inganta zuwa ga annabi. Alaihi salatu sai suka ce to bayan wannan kuma shin Abu Sa'id al-Khudri a matsayin shi na babban sahabi zai faɗi irin wannan maganan babu dalili kuwa? Ban gane ko kun gane ba. Suka ce irin wannan maganan cewa in kai kaza za a gafarta maka, ko in kai kaza Allah zai ma abu kaza, sahabi ba zai faɗe shi kawai da ka ba, ina fata an gane in ka ji sahabi ya faɗi wannan maganan tabbas akwai dalili an fahimci wannan abin da kyau shi yasa da wannan ne Imam Ahmad ibn Hanbal ya fatawan musahabi ne karanta ta ranar Juma'a haka ne Imam Ibn al-Usaymin Allah ya mishi rahama haka Imam Ibn Bas shi ma duk Allah ya musu rahama a takaicin takaitawa dai ga wanda ya dauki hadisin bai inganta ba baya karantawa babu matsala ga wanda ya dauka hadisin ya inganta daga Abu Sa'id al-Khudri mawqufan kuma ina ganin Abu Sa'id al-Khudri ba zai faɗi magaran da ka bai karanta shi ma fa biha wa ni'ima waɗannan masail ne da ba a ta da jijiyen wuya akai ina fata an gane ba masail ne na aqida wanda sun ci karo da aqida ba balle a ce sai an ta da jijiyen wuya akai insha Allah to wannan shine kadan daga cikin maganganun da ya shafi a falala nasratul kafi hadisi na karshe da zan karanta wata rana wani sahabi ana ce da shi Usayd ibn al-Khudayr yana karanta suratul kafi da daddare a gida to a lokacin da yake karatu akwai doki a daure sai aka ga dokin yana ta kokarin yanda zai fisge ya gudu kamar ya ga wani abun tsoro ina fata an gane yana ta kokarin kaman me ake cewa kukan doki gurnani ko yana haniniya jazakumullahu yana haniniya kuma yana kokari ya fisge ya gudu ya ci gaba da karatun shi to sai ga wani abu kaman girgije yana saukowa shi mai karatun sai ga gajimare yana saukowa yana tahuwa kan wannan doki to wannan abun doki ya gani ya tsorita da safe sai ba annabi labari ya rasulullahi jiya fa a gida na ga abin da ya faru ina karanta suratul kafi sai dokin da ke daure a gida na dinga haniniya yana kokarin ya fisge ya gudu sai daga gajimare yana saukowa har sai da ya sauko kusan daidai kan mu ko daidai tsakiyan ina fata an gane sai annabi ce da shi innaha sakinatun tanazzalat lilqur'an ai wannan nutsuwa ce sakina ce da take sauka dan alqur'ani ko kuma dan karatun alqur'ani ina fata an gane wannan gajimaren da ka gani as-sakina ne wanda yazo cikin hadisi ta idan mutane suka taru a dakin Allah suna karanta alqur'ani suna darasin qur'ani tsakanin su sakina za ta sauka nutsuwa za ta sauka musu yace wannan sakinan kenan haka annabi ya fassara wannan gajimaren to malami suna kawo wannan hadisi a matsayin falalan suratul kafi insha Allah Allah ta'ala mana muwafaqa ya mana tawfiki mai Allah ya ci
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وبنجي سبحانه وتعالى يبود ولن سرند الحمد لله الحمد لله دكن يبود قوديا سنتبتك الله مكوا مكومي مكاجم قوا دكومي wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai Allah jalla wa ala Allah ce alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alhamdu ana fada wa Allah ne hubban wa ta'ziman saboda kaunan da ake mishi da kuma girmama shi da ake ina fata an gane akwai ashukuru wanda ita ma godiya ce amma bambancin ashukuru da alhamdu ita ashukuru kana fada wa Allah ne lokacin da ya maka ni'ima lokacin da Allah maka wata ni'ima ta aihuwa ta arziki ta lafiya ta cin jarrabawa ta samun daukaka ta samun duk wani abu in arziki ne alkhairi ne kakance shukran lillah ko ashkuruka ya rab ala hadhihi ni'ima wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la ashkuru kenan to ashkuru shine godiya dan an maka ni'ima amma alhamdu kuma gode wa Allah ne bisa ya cancanta a gode mishi ka samu lafiya alhamdulillah baka da lafiya alhamdulillah kana da kudi alhamdulillah baka da kosisi alhamdulillah ka ci jarrabawa alhamdulillah ka fada jarraba alhamdulillah, matarka ta haihu alhamdulillah, ta yi bari alhamdulillah. Ina fata an gane hubban wa ta'ziman ya cancantanci abota mishi, yasa annabi ce alhamdulillah ala kulli hali, yabo da godiya sun tabbata ga Allah a kowane irin yanayi. Dole ka gode wa Allah ko kana so ko baka so, saboda me? Dan ya cancanta a gode mishi. Yana daga cikin kuma falalan alhamdulillah Imran ibn Hussein, Allah kara masa yarda, ɗaya daga cikin manyan sahabbai, bashi da lafiya. A duk lokacin da rashin lafiyan yayi tsanani sai ce alhamdulillah, baya raki, baya ihu, baya complain, kau ba abin da yake faɗa sai alhamdulillah. Saboda wannan kalmar da yake maimaitawa, ga zafin ciwo ga alhamdulillah. Kun san abin da ya faru da shi? Mala'iku suka ga ya burge su, suka nemi izini a wurin Allah, ya Allah ka ba mu dama mu je mu gaida Imran ibn Husaini. Mala'iku suka zo har gidan shi da suffan mutane, suka yi musafaha da shi hannu da hannu. Kisa annabi ya ce da ɗayan ku zai yi haƙuri irin haƙurin Imran ibn Husaini da ya yi musafaha da mala'iku. Ina fata an gane, kaga alhamdulillah, tsananin ciwo yake damun shi, amma kalman da yake ta maimaitawa kenan. Yana faɗa ne kuma da gaske, kar ka je kana faɗa na ƙarya. Ina fata an gane, dan shi Allah ya sani, shi da gaske yake faɗa baki da zuci. Wannan kalma ta alhamdulillah, Allah sai ya ce allazi anzala ala abdihi alkitab, da aka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, sai shi Allah da kanshi ya ce allazi anzala ala abdihi alkitaba, Allah da shine wannan da ya saukar da alqur'ani akan bawon shi. Alkitabu anan ana nufin alqur'ani, abdu anan ana nufin manzon Allah alaihi salatu wassalam. Allah kira annabi da abdu a qur'ani a wurare da yawa, yace qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala man ala abdina, idan kun kasance kuna kokonto akan abinda muka saukar akan bawon mu, Allah sai kira annabi da bawon shi, yace subhanallazi asara bi abdihi laylan, sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiya da bawon shi cikin dare. Yace wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, kaga ya kira shi da abdullahi, to nan idafa din girmamawa ce. Allah ya ce kai bawon shi ne, ya gama girmama ka kenan. Ina fata an gane, akwai idafa ta tashrifin. Shi yasa a cikin hadisi ma annabi ya ce mafi falalan suna da Allah ya fi so, ahabbul asma'i ilallah, sunan da Allah ya fi kauna ya fi so shine dukkanin sunan abdu da aka jingina masa abdullahi ko abdurrahman. Ina fata an gane, a ce sunan mutum abdallah ko abdurrahman, Allah na son wannan suna, saboda waɗannan suna su ne mafi girman sunan Allah gaba daya. Duk cikin suna Allah babu kaman Allahu da arrahmanu, su ne ma ba a sa wani, baka taba ji hal ta'lamu lahu samiya, babu, shi kadai ake kira da Allahu. Duk kafirci mutum ba wanda ya ce suna na Allahu, baka taba ji ba a duniya. Allah ba sunan ma kariya, haka ne ko ba haka ba? Ko fir'auna bai ce shi Allahu bane ba, yana ce ana rabbukumul a'la malakum min ilahin ghairi, babu inda fir'auna ya ce ana Allahu bai isa ba. Haka arrahmanu, a tarihin duniya babu wanda ya ce sunan shi arrahmanu. An fahimci abin da kyau, shi yasa kaga alkabiru sunan Allah ne, wa huwa alkabirul muta'al, amma na kira mutum da kabiru kuma ya halatta. Ina fata an gane, amma ba a sami shi lamul ma'rifa, ba za ka ce sunan shi alkabiru ba, sai dai kabiru. Inna bana shaykhan kabiran, shi yasa kabirun akan samu ta, amma ba za a ce sunan ka alkabiru ba. To saboda haka Allahu, saboda kaunan da yake wa annabin shi, ya kira shi da bawon shi, anzala ala abdihi alkitaba, wanda ya saukar da littafi akan bawon shi, walam yaj'al lahu iwaja, bai sanya littafi ya zamo iwaj, karkatacce baudaddan littafi ba. Littafi ne wanda babu karkata a cikin ayoyin shi wajen karantawa ko wurin ma'ana, babu abin da ke da saukin karantawa a duniya kamar alqur'ani. Yanzu ka dauki Nobel kace zaka karanta shi, gajiya zaka yi, sai dai karanta a zuciya. Amma ce ka dauki zaka rera Nobel ko magana jari ce, yanda ce karanta qur'ani ka daga murya, wallahi ba zaka iya ba. gajiya za ka yi, amma sai ka yi awa kana rera Qur'ani daɗi kuma yana ƙaruwa, mai jin kama yana jin daɗi. Amma ka ɗauko magana jari ce ka zo ka rera, cimana ka cika mu da surutu don Allah, haka da kuma haka ba. To kaga Al-Qur'ani babu iwaj a cikin shi, babu karkata, babu bauɗewa, littafi ne wanda yake ayoyin shi a miƙe suke, haka da ma'anonin shi ma a miƙe suke, babu karkata a cikin shi. Qayyiman littafi ne, qayyiman ay mustaqiman. Ke sa malami suka ce qayyiman din nan hal ne na alkitab, ay hala kaunihi mustaqiman, ko kuma hala kaunihi qayyiman. Alkur'anin ya kasance littafi ne mai kakken littafi wanda babu karkata a cikin shi. Shi yasa walam yaj'alhu iwaja halin alkitab, qayyiman shi ma halin alkitab. Yace liyunzira ba'asan shadidan, kaman ka ce ya Allah dan me ka saukar da littafin, dan me ka saukar da alkur'ani, sai ce liyunzira ba'asan shadidan. Liyunzira dan ya gargadi, ba'asan shadidan da ainihin azaba mai tsanani, ya gargadi wa waɗanda suka kafirce wa Allah cewa fa in kun mutu akwai azaba mai tsanani. Akramaka Allah, Allah ka tashi gaba wannan afwan da Allah afwan mallam, kuma ya liman ya zauna a baya, ai bai ba na dauka na fila malaki ashe zama yi. Malamai suka ce da Allah ce liyunzira, lamu din lamu ta'lili ce, ai kaman ka ce ya Allahu limaza anzala alkitaba, dan me ka saukar da littafi, sai ce liyunzira ba'asan shadidan, dan yayi gargadi da azaba mai tsanani, min ladunhu daga wurin shi shi Allah din. Wai bashiral mu'minina, sannan kuma yayi bishara ga waɗanda suka yi imani, allazina ya'maluna salihati, waɗanda suke aiki nagari, anna lahum ajran hasana, cewa suna da wani irin lada kyakkyawa, suna da kyakkyawan lada, makisina fihi abada, za su zauna a cikin shar abadan abada. Makisina fihi, za su zauna su dawwama a cikin wannan hasana din abadan har abadan abada. Waɗannan ayoyi da Allah ce alhamdulillah ya bude wannan surar da ita, Allah ya bude surori guda biyar cikin Qur'ani da wannan kalma. Ta farko suratu al-Fatiha, Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin. Sura ta biyu suratu al-An'am, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumata wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sura ta biyu kenan. Sura ta uku suratu al-Kahfi, alhamdulillahi alladhi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sannan kuma sura ta hudu suratu as-saba, alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa mi hakimul khabir. Ita ce sura ta hudu wacce Allah ya bude ta da alhamdu. Sai sura ta biyar suratul fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wa ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thalatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. To waɗannan surori guda biyar haka Allah bude su da alhamdu, alhamdu, alhamdu har sau biyar. Sannan Allah kuma ya cike waɗansu surori ma da alhamdu. Sura ta farko suratu wasafati safa, suratu Dawud ko suratu Safi, Allah ce subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun ala walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya cike ta da alhamdulillahi rabbil alamin. Sai ainihin sura ta ƙarshe da Allah yake cewa watara malaikata hafina min haulil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudda bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Shi yasa Allah yake wa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa huwa al hakimul khabir. Allah shi ake godewa a farkon al'amari, shi kuma ake godewa a ƙarshen al'amari. Ina fata an gane. Da aka halicci annabi Adam, farko abun da shine atishawa, ana busa masa rai sai atishawa. Ina fata an gane. Mala'iku suka ce da shi yarhamukallah, Allah sai kimtsa masa annabi Adam din, sai ce alhamdulillah, suka ce da shi yarhamukallah. To kaga farkon abin da ya furta shine me, alhamdulillah. An fahimci wannan abin da kyau, sannan karshen abin da kuma yan aljanna za su faɗa, Allah ya ce tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Karshen al'amari a gidan aljanna ma ce alhamdulillahi rabbil alamin, saboda an shiga an gani ima ba tsufa ba mutuwa, domin na daga cikin falalan da aljanna take da shi kadai a ce maka domin dadin duniya idan ka tuna zaka mutu sai ka ji dadin ma ya lalace. Haka ne ko ba haka ba? Ka gama tsare-tsaren ka da ka ci na mutuwa duk sai ta rusa ma tsare-tsaren. Haka ne ko ba haka ba? Kaddara ma kar ka mutu a barka a rayi, tsufa kadai ya ishe ka matsala. Duk inda ka shekara 90 100 ka zama liability. Idan kana da kudi yayanka ba suna so ka mutu, amma ba za su gaya maka ba. Ina fata an fahimci wannan abin da kyau. To tsufa kadai ta ishe ka, wallahi ce ka shekara 120 wallahi wani ma addu'an ka mutu zai yi. Dan ka gama gajiya, sun gama gajiya da kai, dan a lokacin komai sai an maka. Haka ne ko ba haka ba? To tsufa da mutuwa kadai ta isa matsala a duniya. To aljanna babu tsufa, babu mutuwa, ba bakin ciki, ba komai. Shi yasa wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Shi yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace mafi falalan zikiri shine la ilaha illallah, mafi falalan addu'a alhamdulillah, babu addu'a sama da wannan. An fahimci wannan abin da kyau? To mu saba da yawan faɗan alhamdulillah yafi mu saba da yawan complain. Mu ta complain. In Allah ya ce to biyan lafiyar da na baka ya zaka yi. Ina fata an gane. To in kana yawan godewa Allah, to Allah kuma sai ya kawo maka mafita. Amma in ya zama complain ɗinka yafi addu'anka yawa, Allah sai barka da complain ne. An fahimci wannan abin da kyau? Lalle mu dabbaka wannan, mu apply din shi a cikin rayuwa, ya zama addu'an mu yafi surutun mu yawa. Yanzu yanda a Najeriya wallahi muke ta surutu, inda addu'a muke wallahi da sai Allah ya kawo wannan mafita. Amma surutun mu yafi addu'an mu yawa, ko ba haka bane ba? To babban abin da ya kamata kayi ne yi ki kowa yi wallahi yawan addu'a. Akwai wanda zai yi wuni yana surutu, ya zagi Tinubu, ya zagi Kashim, ya zagi Akfabio, ya tsine wa kowa, amma ba zai addu'a ba kuma. Wannan ba shirme bane ba? Ya zagi kowa, ya tsine wa kowa, to me yake so a yi? Sai a ci gaba da tsinewa kawai, duk a taro a lalace. To ya zama addu'an mu yafi ainihin tsinewan mu yawa. To alhamdulillah, wannan kalmar malamai suka ce alifun da lamun da ke cikin nan lil istighraqiyya ne, ta shigar da dukkan wani yabo da godiya. Domin shi yabo da godiya da ake wa Allah ne, nace hubban wa ta'zima, saboda kauna ne da kuma girmamawa. Ba duk wanda yake yabon ka bane ya zama yana kaunanka. Haka ne ko ba ka bane ba? Marauki zai wasa kai, wasa ka, amma ba ya kaunanka. Me yake so? Abun hannunka. Haka ne ko ba haka ba? Zai gode maka, zai ce kai ne dan zaki, kai ne dan giwa, kai ne dan kunkuru, kai ne dan kowa. Amma wallahi ƙarya yake. In baka bashi kuma ya zazzage ka, kamar dan gambara ne yayi. A ce akwai wasu mabarata a cikin jihar Niger, wajen gadar Jaba, da ne aka fi samun sosai. Idan ka zo zaka wuce kiyaye a sauka lafiya, in ka basu a ce Allah sa ka wuce Jaba, in maka basu ba sai Allah sa ka wuce Jaba, Allah sa motan ta yi aikin su kenan su kuma. To kaga idan ka basu ba suka gode ƙarya suke, da in baka basu ko za su zage ka. To shi Allah in ya baka ka gode, in ya hana ka ma ka gode, shine ma'ana alhamdulillah. Ana faɗa ne saboda me? Hubban kaunar da muke mishi, wa ta'ziman da kuma girmama shi da muke. Akwai babban malami na tafsiri Muhammad bin Amil al-Shanqiti, Allah mishi rahama, a cikin babban littafin shi na Adaul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an, yace allama Allahu jalla wa ala ibadahu fi awwal hadhihi suratul karima, yace Allah subhanahu wataala mai girma da buwaya da daukaka ya karantar da bayin shi a farkon wannan suran, an yi hamaduhu akan su gode mishi. Ala a'zami ni'matin an'amaha alaihim, a bisa ni'ima mafi girman ni'iman da ya musu. Mecece mafi girman ni'iman da ya maka? Yan tambaye ka shine da yake musulmi, ko akwai ni'ima sama da wannan? Wallahi babu. Idan Allah ya baka imani ya gama ma kyauta, duk wani abu da zai baka sunan shi bonus. an fahimci wannan abin da kyau, duk abin da Allah zai baka in ya hana ka musulunci wallahi kai hasara. Yanzu wanda fi kwa kuɗi a duniya tun daga na ɗaya har na goma duk ba su da imani, ba musulmai bane ba. Ina fata an gane da Elon Musk mai Tesla mai kamfanin Z a yanzu, formerly Twitter ko, da Jeff Bezos da mai abun nan ya sunan shi Amazon, da mai Facebook Mark, duk waɗannan masu kuɗin da Allah ba su, Bill Gates mai Microsoft, duk waɗannan masu manyan dukiyar Allah ya ba su tarin dukiya amma bai ba su musulunci ba. To wallahi kai da Allah ya yi ka a Najeriya cikin sauro, ga ba wuta, ga subsidy, ina fata an gane. Allah haɗa ka da APC da PDP da ya baka musulunci ya gama maka ni'ima wallahi. Kun fahimci wannan abin da kyau, ya baka abin da su bai ba su ba, kuma kyautar da ya mata musulunci na wallahi tafi dukiyar da Allah ya ba su. Shi yasa ya ce Allah ya karantar da bayi su gode masa bisa mafi girman ni'iman da ya musu. Wa hiya inzaluhu ala nabiyhi alayhi salatu wassalam hadha alqur'an alazim, saboda saukar da alqur'ani dai akan annabin mu Muhammad, dan annabin da yazo shi zo da musulunci. Qur'ani shine constitution din musulunci din. To saboda wannan ni'ima ya saukar mana da littafi allazi la'awjada fihi, littafin da babu karkata a cikin shi, bal huwa fi kamalil istiqamati, littafi ne dake da cikakken istiqama. Akhrajahum bihi min adh-dhulumati ila an-nur, Allah ya fitar da mu daga duhu na kafirci zuwa duhu na haske, zuwa duhu na imani, daga duhu na shirka zuwa duhu na musulunci, daga duhun zalunci zuwa ainihin haske. Wannan ni'iman da Allah ya mana kada ya cancanta mu gode mishi. Wa bayyana lahum fiha ala qa'ida, a cikin alqur'ani Allah ya bayyana mana tauhidi, tsantsan aqida, wal halala wal harama, Allah ya bayyana mana halal da haram, wa asbaba dukhulil jannati wan nari, Allah kuma mana bayani dalla dalla sabubban da ke sa a shiga aljanna da sabubban da ke sa a shiga wuta. Wa hadainahu najidai inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, Allah maka bayani filla filla dake dake hanyoyi ne guda biyu, ya baka hankali ka zaba, imma sabilan imma shakiran ka wa imma kafura, imma ka dauki hanya ta ainihin godewa Allah ka bauta mishi, ko kuma hanya ta kafircewa Allah ka ainihin masa gardama da taurin kai. Yace wa hadarahu fihi min kulli ma yadurruhum, Allah ya ainihin tsawatar ya razanar ga mutane su guji duk abinda zai cutar da su. Wa khassahu fihi ala kulli ma yanfa'uhum, Allah ya kebe mutane a cikin littafi musu bayanin duk abinda zai amfane su. Fa huwa ni'matul uzma alal khalqi, wannan ita ce ni'ima mafi girma da Allah ya yi wa dan adam. Walidha allamahum rabbuhum kayfa yahmadunahu ala hadhihi an-ni'mati al-kubra, saboda haka ne Allah ya karantar da su, ilmantar da su yanda za su gode masa a bisa wannan ni'ima mai girma. Bi kaulihi, da fadin Allah, alhamdulillah, Allah ya ce alhamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah. Allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba, wanda ya saukar da littafi akan bawan shi. Wa lam yaj'alhu iwaja, bai sanya littafi ya zama karkatacce ba. Qayyiman, littafi ne mai kakke, liyundar ba'asan shadidan, dan yayi gargadi ba'asan da wani azaba shadidan mai tsanani. Milladuhu, daga wurin Allah. Wai bashiral mu'minina, sannan littafin kuma yana bushara, yana ba mummune labari na faranta rai. Alladhina ya'maluna salihati, waɗanda suke aiki na gari. Al-imanu da al-amalu salih, da su ake shiga aljanna. Dole a samu imani, shine tauhidi, dole kuma a samu aiki na gari, sai ka hada guda biyun nan kafin ka shiga aljanna. Duk Qur'ani haka Allah yake hala su, illal ladhina amanu wa amilus salihati, sai an yi imani kuma sai an yi aiki na gari. Imani kadai ba zai kai ka aljanna ba sai da aiki na gari, aiki na gari kadai ba zai kai ka aljanna ba sai da imani. Ina fata an gane. To anan shi yasa wani yake cewa daga cikin magabata, wanda daga cikin salaf, aka tambaye shi menene muhimmancin tauhidi dangane da aiki na gari, sai a ce sai an samu tauhidi mai kyau, an samu kuma aiki na gari kafin a shiga aljanna. Me yasa dai kadai ba zai kai mutum aljanna ba? Sai ya ce shin rufi yana amfani babu ainihin asasi? Ba zai yi ba. Sai ya ce asasi yana amfani babu rufi? Ana bukatar duka biyu. Yanzu a ce masallacin nan babu rufi, ya za mu yi da damuna? Kaga akwai matsala. Haka ne ko ba haka ba? in a ce rufin ne kadai babu kuma asasi, rufin zai zauna? Ba zai zauna ba. Shine imani da kuma aiki na gari. Asasin shine tauhidi, foundation din kenan. Tauhidi shine foundation, aiki na gari kuma shine rufi. Da wannan ne ya kamata ka gane cewa duk wani aikin lada da kafiri zai yi, Allah ba zai ba shi lada ba. Saboda me? Babu tauhidi. Kun fahimci abin da kyau? Yanzu ka dauki kungiyoyin jinkai, kaga irin ababa da suke na jinkai, amma babu lada. Yanzu ka dauki Bill Gates, akwai lokacin da ya ware billions of dollars na America, yana jinkai a duniya. Bill Gates Foundation ya taba ware dala billion daya ayo masu ciwon kanjamau magani kyauta. Shi yasa ake ta ba su magani kyauta a asibiti. Allah karama mu da wannan magani. Ina fata an gane. To kaga masu shan maganin kanjamau din nan fa, akwai musulmai, akwai wanda ba musulmai ba, da mata da tsofaffi da yara da ƴan mata da samari da kowa, bai san su ba, bai taba ganin su ba, ka karshen ikhlasi kenan. Kuma haka ba yayi ne dan me? Dan Allah. Kaga shine abun tambaya, don bai imani da Allah ba ma, dan da imani da Allah, da imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da imani da Alqur'ani, da yana sallah, yana azumi, yana zakkaluli. To shi yasa duk aikin da zaka yi matukar babu imani, aikin banza ne. Shi yasa Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ran tashin kiyama duk aikin da kafare suka yi kyakkyawa amma babu tauhidi, za a mai da shi kamar tokan da iska ke iba tana tafiya da shi. Shi yasa duk abin da zaka yi, kai kokari ka gyara tauhidinka, ka gyara alaka tsakaninka da Ubangiji, ka kadaita Allah a cikin komai, cikin ibada, kar ka kuskura shirka da shiga. Ina fata an gane. Mu yi kokarin yin komai dan Allah, kuma dan neman yardan Allah. Kar mu hada shi da komai a wurin ibada. Shine al-iman wal amal salih. Yace to masu irin wannan imani ko suna aiki nagari, anna lahum ajran hasana, lalle suna da kyakkyawan lada ranar tashin kiyama. Ita ce aljanna, maki sire fihi, za su zauna a ciki abadan har abadan abada. Allah sa muna ciki. Sai Allah ya ce mi Ubangiji ya ce wa yunzirul ladina qalu ittakhadha Allahu walada. Har yanzu da shi wannan alqur'ani yana gargadi ga wadannan da suka ce Allah ya rikida. Wa yunzira, alqur'ani na gargadi, yana jan kunnan alladina qalu, wadannan da suka ce ittakhadha Allahu walada, Allah ya rikida, ai Allah yana da da. Karshen rashin mutunci kenan kace Allah yana da da. Karshen rashin girmamawa da rashin mutuntawa. Shi Allah ya ce ba shi da da, ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Shi yasa ce ma qul huwallahu ahadun. Ina fata an gane. Bai ce ba qul huwallahu wahid. Me wahid da Hausa? Daya. Me ahad? Daya. To me yasa Allah ya ce qul huwallahu ahadun, bai ce wahid ba? Saboda shi wahid ana amfani da shi wurin lissafi. Ina fata an gane. Duk inda ka ji wahi, akwai possibility isna, salasa, arba, khamsa. Ina fata an gane. Amma ka ce ahadun, shine ba Bahaushe ke cewa tallin tal, daya daya, wanda ba shi da kishiya, ba shi da na biyu, balle na uku. Shi yasa annan tunda wurin kalubale ne yace qul huwallahu ahadun. Ina fata an gane. Ka ce Ubangijinku Allahun nan shi kaɗai ne tallin tal ɗaya ɗaya, kuma ya ce bai haifa ba, ba a haife shi ba. Shi ne ma'anar lam yalid wa lam yulad, shi bai haifi kowa ba, kuma babu wanda ya haife shi. Shi yasa Allah ke cewa waɗanda suka ce Allah na da ɗa, da sama da ƙasa da duwatsu da ransu ya ɓaci, saura kaɗan saman ta kyakkyace, ta dare, ta rugudo, ta halaka duniya gaba ɗaya.
ko kuma kasan ta tsatsage duk murutta mu fada ciki, ko kuma duwatsu su yi fushi su tarwatse duk su biwa kanmu, me zai iya kare su in ba Allah ba? Babu. Kawai an da aulin rahmani waladan wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha waladan, bai dace ba ci Allah na dada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, duk abun da ke cikin sama da ƙasa bawa ne ga Allah. To kafirai suka ce Allah na da ɗa. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah zalikum qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah. Yahudu suka ce Allah na da ɗa, nasara suka ce Allah na da ɗa. Allah ya ce Allah ya tsira musu albarka, shine qatalahum Allah. Shi yasa da'awar Allah na da ɗa shine mafi ta'addancin da aka yi wa Allah a bayan ƙasa. To Qur'ani ya sauka ne don ya ja kunnensu ya gargaɗe su, allazina qalu takhadha Allahu walada, waɗannan da suka ce Allah yana da ɗa. Allah sai ya ce malahum bihi min ilmin wala li abaihim, malahum bihi min ilmin, ba su da wani ilimi dangane da wannan da'awar da suke. Wala li abaihim, iyayensu da suka gabata suka furta wannan kalman kafin su, su ma ba su da wata ilimi, sun faɗa ne akan tsantsan jahilci, tsagoran jahilci ne su ce Allah na da ɗa. Allah ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ya munana ya girmama wannan kalman da take fita daga bakinsu a wurin muni, shine kaburat, ta yi girma a wurin muni, ta yi girma a wurin rashin ladabi, ta yi girma a wajen duk abin da zaka siffanta kalman da ita. Allah ya ce takhruju min afwahihim, da take fita daga bakunansu, in yaquluna, ba abinda suke fada illa kadhiban, face ƙarya, tsagoran ƙarya kawai suke wa Allah. Allah bashi da mata, bashi da ɗa, bashi da jika. Shi yasa Allah yake cewa anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay wa huwa bi kulli shay'in alim. Mutum wanda bashi da mata kuma ce yana da ɗa, ta yaya anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba, ya za a ce yana da ɗa bayan bashi da sahiba, bashi da mata? Nan da Allah ya ce malahum bihi min ilmin, ba su da kowace irin ilimi. To anan sai wani ce a kafirai suna da ilimi mana, gashi suna kere-kere, ina fata an gane, sun samar da kaza, sun har sun je duniyar wata, sun je duniyar kaza, sun gano kaza, sun gano man fetur a ƙarƙashin ƙasa, sun gano zinare a ƙarƙashin ƙasa, sun yi jirgin sama, sun yi jirgin ruwa. Amma an ce malahum bihi min ilmin, malahum bihi min ilmin, ba su da kowane irin ilimi. Ina fata an gane, kun fahimci wannan maganar da kyau. To wannan amsan za mu ba da ita gobe insha Allah a cikin karatu. Nan ya kamata mu tsaya, abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe kuma Allah ya gafarta mana. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala. Ya Allah ka sanya mana albarka cikin rayuwarmu. Ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Ya Ubangiji wannan hali da muke ciki na kuncin rayuwa, Allah ka kawo mana sauƙin shi ba dan halinmu ba. Ya Allah ka tausaya mana dan rahamanka. Ya Ubangiji ka tausaya mana dan rahamanka. Waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti, Allah ka ba su lafiya. Mu ko da muke da lafiya, Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata. Ya Ubangiji duk wanda yake da bukata na alkhairi, Allah ka biya mishi. Ya Ubangiji duk wanda yake da bukata na alkhairi, Allah ka santa, Allah ka biya mishi. Ya Ubangiji ka jikanmu, ka jikan iyayenmu da malamanmu. Ya Allah wannan ƙasa ta mu, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Halin da muke ciki na kunci, Allah ka yayi mana. Halin da muke ciki na rashin zaman lafiya, insecurity, Allah ka kawo mana zaman lafiya. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilayka. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma qadhi hawaijana 'ajilihi wa 'ajili wa man awsana bid du'a. Allahumma ghfir li aba'ina wa ummahatina wa mashayikhina wa anfusina wa sa'iril muslimin rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.